أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومسلمي منا جددا godiyanmu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya bamu ikon sake haduwa da ku a cikin wannan darussa na aqidun musulunci wanda muke gabatar da su a daidai irin wannan lokuta da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu karu mu amfana da wannan darussa da muke yi idan ban manta ba mun ba da ma'anar usuluddin wanda muka ce yana da ma'ana har guda biyu ma'ana ta farko ita ce wadda take da fadi sannan ma'ana ta biyu ita ce wadda ba ta da fadi ma'anar da take da fadi shine muka ce ma'anar usul wanda yake da fadi shine duk ma'anar da ko duk abin da mutun zai imani da shi wanda zai bashi fa'ida a cikin rayuwar shi kuma menene to wannan ana sashi daga cikin usuluddin har muke cewa kenan a cikin bayanin wannan ma'ana da muka ce duk wani abu wanda yake mai kyau wanda ya kamata mutun yayi imani da shi a cikin musulunci amma wanda musulunci ya shar'anta ko ya wajabta ai imani da shi to wannan ana fassara shi da sunan usuluddin a wagga mahanga din amma sai ma'ana ta biyu wanda muka ce usuluddin yana bada ma'ana abubuwa guda biyar wanda su ne na farko imani da Allah subhanahu wataala wanda ake cewa tauhid sannan na biyu imani da wanda aka aika da risala wato mu a yanzu kenan imani da risala imani da annabinmu manzonmu ko mu ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda aka aika zuwa gare mu irar Allah da amincin Allah su tabbata a gare shi da shi da iyalan shi to imani da annabci din nan gaba daya da annabinmu da annabawan da suka wuce mi imani da su saboda mi la nufarriqu baina ahadin min rusuli Allah ya umarne mu kana mu bambanta a cikin manzannin sa dukansu Allah ya aika su subhanahu wataala saboda haka nan imani da annabci shi ma yana daga cikin usuluddin sai abu na uku wanda muke lissafa shi cikin usuluddin a cikin wannan ma'ana din gajeren ma'ana da muka ce kenan gajeren ma'ana ta usuluddin sune wanda suke bada ma'anar usuluddin guda biyar na farko tauhid kamar yadda muka ambata sannan na biyu annabci sannan na uku menene makoma ma'ana imani da ranar lahira wanda ake cewa ma'ad imani da wannan ranar ta ƙarshe wanda za a yi hisabi za a hidda ɗin wuta a hidda ɗin aljanna to ita wannan rana din imani da ita wajibi ne yana daga cikin usuluddin saboda haka ne ma ayoyi da dama inda zamu koma cikin alqur'ani sun yi ta ishara kan imani da lahira saboda haka nan gan mu gafala kan mu manta da cewa ranar lahira tana nan ranar sakamako a najiran mu Allah subhanahu wataala zai hidda na kware ya hidda na banza ya hidda gurbatattu ya hidda kuma na kware wanda sun yi biyayya gare shi sun ji magana shi a wannan duniya din wannan ita ce ranar ma'ad sai abu na hudu shine adalci na Allah subhanahu wataala mu yi imani da cewa Allah subhanahu wataala bai zaluntar kowa wanda yake aikin kware zai rubuta a cikin mizan din shi a cikin littafin shi cewa wannan bawa nawa na kwarai ne ga littafin shi nan wanda kuma ya aiki na banza haka nan Allah subhanahu wataala zai rubuta a cikin littafin shi kuma zai bashi kamar yadda yake cewa wanda ya aiki na kwarai za a bashi a hannun daman shi wanda ya aiki na banza za a bashi a hannun hagun shi kuma Allah bai zalunce ko da mithqala dharra yayi ta fadin haka nan a cikin alqur'ani inna Allah la yadhlimu shay'an ko inda yake cewa inna Allah la yadhlimu an-nasa walakin an-nasa anfusahum yadhlimun Allah bai zalunta mutane sai dai mutane suke zalunta kansu haka nan a nan duniya din da ran lahira Allah ba zai zalunce mu ba. Saboda haka ne mu yi imani da cewa Allah subhanahu wataala bai zalunci. Kar mu tayi akan wata aqida wadda ake cewa Allah yana iya duk ibadarka, duk kokarinka, duk sallarka da azuminka da tsayawar daranka da kyaututukanka da duk wani aiki na alkhairi wanda kake yi, wai Allah subhanahu wataala idan ya ga dama zai iya hiddaka daga ahalin aljanna, tunda kai ayyukanka na ahalin aljanna ne, zai iya saka wai a cikin wuta. Wannan bai daidai da adalcin Allah subhanahu wataala, san bai daidai a cikin kirki na Allah subhanahu wataala. Allah mai tausayi ne, mai rahama ne, mai jin kai ne. Saboda haka ne ma za mu samu a cikin alqur'ani ko da yake harawa a suran nan wadda muke yawan kararrawa a cikin alqur'ani wadda take bayani kan rahama Allah. Da farko zaka ce bismillahir rahmanir rahim, ka zo ka ce kuma alhamdulillah, kuma ka saki kararrawa rabbil alamin, sai ka ce mi arrahmanir rahim. Di ba can ka ce cikin bismillahir rahmanir rahim nan ka zo ka ƙara kararrawa kuma arrahmanir rahim. Wannan Allah da yake wannan da sifa din mai kyau, kuma a ce har yana iya ya dauki mutunan da yayi aikin kwarai yazo ya sashi cikin wuta, kuma wai yana iya wanda yayi aikin in wuta a wannan duniya din ranar lahira ya sashi cikin aljanna. Wannan bai daidai da ba, bai daidai da adalci ko kuma mu ce rahama, rahama ta Allah wadda ya ta ambata a cikin alqur'ani. Allah bai zalunci, mu kiyaye da wannan. Sai abu na biyar, wato na ƙarshe, shine imamanci. Shi ma imamanci abu ne mai muhimmanci wanda ya zo a cikin ruwayoyi ko mu ce a cikin farko ayoyi na alqur'ani sun yi isbatin menene imamanci. Shi yasa muka samu madhhabi na Shi'a suka yi imani da imamanci, da kuma wannan abin na hudu wanda muka ambata shine adalci. Ma'ana da adalcin ga da imamancin ga wanda muka faɗa daga ƙarshe a imma na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam, imani da su wajibi ne. Hakanan adalci na Allah subhanahu wataala kamar yadda muka yi bayanin shi, shi ma imani da shi wajibi ne. Saboda haka nan sai mu kiyaye cewa imani da Allah subhanahu wataala da kuma imani da ranar lahira, sannan kuma da imani da annabci, sannan kuma da imani da adalci na Allah subhanahu wataala da imani da imamanci, su ne ake cewa usuluddin guda biyar kenan. Wanda duk suka yarda wannan wasiya ta annabi, to sun yi radawa ga usuluddin guda biyar da muka ambata. To yanzu ba sai mu wanda zai zo nan gaba kenan, bayan mun fahimci wannan ma'ana din, mun fahimci usuluddin guda nawa ne, to mu sani cewa bahasin mu gaba daya zai takaito ne akan wannan mahanga din ta ahlul bait, ma'ana ta mabiyan ahlul bait alaihi wassalam, wanda suka imani da usuluddin guda biyar. Yanzu mu zo a cikin rabe-raben usuluddin. Menene kashe-kashe na usuluddin? Ma'ana usuluddin wannan wanda muka yi bayani guda biyar, me yasa aka rarraba su haka shi biyar? Sannan kuma yaya lamarin yake, yaya tarihin bayanin usuluddin yake? To mu sani cewa a lokacin Sheikh Saduq, wani babban malami wanda aka yi a ƙarni na hudu na musulunci, wanda mu yanzu muna cikin ƙarni nawa, muna cikin ƙarni ne na 15, ma'ana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam 1435. To shi wannan malamin Sheikh Saduq an yi shi ne a ƙarni na hudu da daɗewa kenan, ba da jimawa ba da wucewar a'imma alaihi wassalam. To shi wannan malami din a lokacin shi, na'am, usuluddin su hudu ne, su hudu ne, ma'ana tauhidi, annabci, adalci, sannan mi imamanci. Abinda ba a sa a cikin ba a lokacin shi kenan, abinda ba a imani da shi ba a wancan lokacin, ba wai imani da sunan wajibi ba, a'a, imani akan cewa shi usuluddin ne, shi shine makoma, ma'ana ma'ad, wanda muka yi ma imani da ranar lahira. A lokacin Sheikh Saduq an yi imani da shi, amma ba imani da shi ba a matsayin usuluddin. Saboda mi a tafsirin su wancan lokacin suna ganin imani da makoma, ma'ana ranar lahira, imani da ita yana daga cikin adalci. Ma'ana in kace adalci kawai ya wadata, ana ganin a cikin adalci akwai imani da ranar lahira. Saboda haka nan suka takaitu kawai ga wa'annan abubuwa guda hudu, kenan ba sai sun sa imani da ranar lahira ba. Alhali bayan shi, bayan wucewar Sheikh Saduq, malamin da suka zo baya ko malaman da suka zo baya daga cikin su Sheikh At-Tusi. Shi Sheikh At-Tusi ya yi imani ne da usuluddin guda biyar wanda mu yanzu fi'ilan da su ne muke imani, kamar yadda muka yi bayani: tauhidi na farko, annabci, sannan kuma adalci, sannan imamanci da ma'ad ranar lahira. Waɗannan guda biyar su ne usuluddin wanda a yanzu nan muka yi imani da su. Kuma duk wani mai hange, mai tunani irin na ahlul bait alaihimu salam, lalle zai yi imani da waɗannan usuluddin guda biyar. To, basinmu na gaba, bayan mun fahimci wannan kasa-kashe kenan rabe-rabe na usuluddin, yanzu za mu zo bambancin usuluddin da mi da abin da ake ce ma usulul madhhab. Menene usuluddin? Menene usuli kuma na madhhab? To, kafin mu fahimci wannan, za mu san cewa menene ake ce ma usuluddin, sannan a wata mahanga, sannan kuma menene ake ce ma usulul madhhab a wancan mahangai kuma. Usuluddin guda uku wanda duk al'umma na musulmi sun imani da su, su ne ake ce ma usuluddin, su ne muke nihi usuluddin anan. Amma ƙari ga usuluddin wanda duk musulmi sun yarda da su, su ne usuluddin guda biyu wanda madhhabi na imamiyya shi kadai ya yarda da su, shi kadai ya takaita da su, su ne ake ce ma usulul madhhab. Saboda mi? Saboda mazhabin imamiyya kadai ya yarda wannan usul din. Ma'ana usuluddin guda uku wanda duk al'umma musulmi sun yi imani da shi, mun taba ishara kan wannan mas'ala din idan mai kallonmu da sauraronmu ya yi mutaba a mu a cikin darussa da suka wuce. Su ne guda uku: tauhid, sannan makoma da annabci. Kina imani da wa'annan guda uku su ne abubuwan da musulmi gaba ɗaya sun yarda da su, cewa akwai tauhidi, imani da Allah wajibi ne, sannan akwai ranar lahira, ita ma imani da ita wajibi ne, sannan akwai annabci, wajibi ne imani da shi. To, ƙari su ne wa'annan guda biyu da muka yi bayani su ma a ɗazu, muka ce akwai imamanci kuma akwai adalci na Allah subhanahu wa ta'ala. To, su wa'annan su ne ake ce ma usulul madhhab. Me yasa muka ce musu madhhab? Saboda mi? Saboda wani ɓangare na musulmi ba su yarda da su ba. Suwa suka yarda da su? Kawai madhhabin ahlul bait alaihimus salam, su kaɗai suka yarda da wanga usulul din. To, bambanci tsakanin su shine mi? Bambanci wadihi ne, bayyananne ne idan mutum ya fahimci. Su usuluddin guda uku wanda muka ce dukan musulmi sun yarda da su, wanda duk yayi inkarin su, to shi ya hita daga mi? Ya hita daga musulunci ne gaba daya kai tsaye. Amma usul na madhhab wanda mutum bai yi imani da su ba, shi za a ce kawai bai yi imani da mazhabin Shi'a bane, ba a cewa ya yarda da musulunci. A'a, ya yarda da musulunci, amma mazhabi na Shi'a, mana mazhabi wanda annabi ya wasiya abi bayan shi, to baka yi imani da shi ba, ba a cewa ka yarda da musulunci. Allurai. To, shi yasa wannan shine bambanci tsakanin su. Za mu dakata a nan saboda lokaci ya kare, sai kuma darasi na gaba za mu yi bayani bambanci tsakanin mi? Tsakanin usuluddin da furu'uddin, in Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin.